أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يوم أنا مسلمي منك أرجد دعودي مع الله سبحانه وتعالى وندي حال تيمو حال تكوا دكومي يبا ملاهي يا ساكي با مسام دامر حدوا دكو أتكون وان ندرس ما سلم بين البركة درس وندرس كي كرنت الدمو كي كاور أكيدا ود الله سبحانه وتعالى ييرد إتا ود كم تكي با مسام دامر كي كاور أيوكا وند الله سبحانه وتعالى يرد سو دفاتن الله يبامو kikkyawan samun rabo a wannan duniya inda ranar lahira bi haqqi Muhammadin wa alihi at-tahirin. Yan uwan musulmi, kamar yadda muka sani, mun zo bayanin cewa yaya ake gane annabi, inda muka ishara da abubuwa guda uku wanda ake gane annabi, abubuwan da suke ba mu nutsuwa cewa yana da ɗabi'a mai kyau. Sannan akwai abu na biyu wanda shine annabi a samu wani annabi wanda ya riga yayi ishara da cewa akwai shi yana zuwa da sifofin shi, shi ma yana da muhimmanci, sannan ya kasance ya zo da mu'ajiza. Muka ce yau darasin da zamu zo da shi shine dangane da abin da ya shahi mu'ajiza. Menene mu'ajiza? Mu'ajiza da ta hanyar Larabci tana da ma'ana wadda take ba da ma'anar kamar ka zo da wani abu wanda mutane suka kasa, shine mu'ajiza. Kamar kasawa, ka zo da wani abu wanda kamar a ce ka wuce mutananka, mutanen zamaninka, cikin shi ba sai su zo da shi. Har a bangaren istilah kenan yana ba da irin wannan ma'ana din, inda suna cewa menene ma'anarta, wai amrun khariqun lil'ada maqrunun bitahaddi ma adamil mu'arada. Wannan shine ta'arifin mu'jiza kenan, bayaninta zai zo nan gaba. Wannan shine ta'arif dinta. Yanzu mu yi bayaninta da guda-guda, saboda sun ce nan rukunai ne wanda suke hadawa a samu cewa wannan annabi ne ko ba annabi bane. Sai ya kasance yana da irin wannan mu'jiza din, farko wai kasance ta wuce al'ada kenan, mutane ba su iya zuwa da ita, saboda ita ta yi ƙarhin adam mutane, yanayin mutane ba su iya zuwa da ita. Sannan ya kasance tana tare da tahaddi, mutumin da ya zo yana kira cewa ba a iya zuwa da wannan kenan. Kuma sannan ya kasance yana nuna cewa shi annabi ne, ba kawai mutum ya zo da wani abu ba, bai kira kai shi annabi, mu ce annabi ne shi. Sannan kuma ya kasance babu wanda yake mu'arradata, babu wani wanda ya isa din ya kawo wata illa cikin abinda wannan mutumin ya zo da shi. To yanzu da guda-guda, menene al'amarin da ya wuce al'ada? Ana nihin abinda hankali bai karɓar shi? A'a, annabi yana zuwa da wani abu wanda hankali dole ana son hankali ya karɓe shi, saboda hankali abu ne mai muhimmanci, kamar da muka ce cikin addini ba yiwa aji shi gehe. Kenan ba ana nihin annabi ya zo da wani abu wanda hankali bai karɓa ba, ba ana nihin haka nan ba. A'a, ana nihin ya zo da wani abu waɗanda wannan abin in ya zo da shi mutane ba su iya su zo da shi, saboda sai sun nemi misali, sai sun wahala inda za su iya samun shi, balantana ma ko sun wahala ba su samun shi. Kenan kamata ya ce ya zo da wani abu wanda wai ba sun yi karatu suna aikawa gare shi ba, ya kasance ko sun yi karatu ba su kai gare shi. Saboda mi? Saboda daga Allah ne. Yana daga cikin ma bayanin da zai zo nan gaba cewa mu'jiza daga Allah ne take. Yanzu annabi Musa alaihi wa ala nabiyina alaihi wassalam, lokacin da ya zo da mu'jiza ta sanda, waye ba shi ita? Allah ya ba shi ita. Allah ya ba shi wannan mu'jiza din, ya bigi dutse ruwa su hito, ya bigi Nil suka sandare suka wuce, ya saki wannan sandar tashi ta zama macijiya, ya sa hannun shi ya hito da haske, waye ba shi umarni ya ce kaje ka gwada musu? Allah ne. Saboda haka nan kenan abin da ake nihi da al'amarin da ya wuce al'ada kenan, al'amarin da ko kai karatu baka kaiwa gare shi, ko ka wahala baka kaiwa gare shi, dole ka tsaya akan wannan cewa lalle wannan mutanen da yazo da shi yazo da wani abu ne sabo wanda kun mutane ba su taba jin shi ba. Ana cewa yanzu kaman mutanen da zai iya bada labarin wani zai mutu da alamomi kaza da kaza da kaza da kaza, yaga wani abu wanda mutane ba su isa su nemi wannan ilimin sa gane ba, tare da cewa ba wai shi ya je ya karatu bane wannan abu ya same shi, shi ma ba karatu yayi ba. To wannan shine ake cewa abin da ya wuce al'ada, kamar abin da Annabi Musa, Annabi Isa ya zanki lokacin da ya zanki shafan mara lahiya kai tsaye ya samu lahiya, komai rashin lahiya da yake kai ya tare ma wanda ya mutu ana ganin ya riga kowa shikenan babu zancen dawowa, amma da ya tada shi sai ya tashi. Wannan shine mu'jiza. Sannan da ake cewa kuma ya kasance yana da tahaddi, kenan ya kira mutane cewa wannan abin da nazo da shi daga Allah ne, kuma na tabbata ba ku iya zuwa da shi. Wannan shine tahaddi nashi, ba su iya zuwa da wannan abu, kuma a kasa samu wanda zai zo da irin wannan. Sannan kuma ya kasance yana iya kiran mutane, muji da kyau, yana iya kiran mutane ya ce musu lalle ni Allah ya aiko wanda sunan Annabi, ba kawai ya kasance yana da wasu mu'jizozi ba, kamar yanzu sayyida Maryam uwar Annabi Isa, kowa ya sani tazo da abin mamaki haihuwar Annabi Isa da ta yi, saboda ta kasance mai yawan ibada, ta haihe shi kuma tun yana jaririn shi ya fara magana. Kaga wannan da ta kira kanta da sunan Annabi, in lalle Allah ya aikota za a yarda da ita, amma kaga da yake ita tana bin Allah ne, ta san abin da take yi, ba ta kira kanta da sunan Annabi ba, tare cewa ta zo da wani abu wanda ba a taba zuwa da irin shi ba, cewa ta zo da ɗa kun ba tare da ta yi aure ba, kun ba wai ta hita daga hanya ba ne, a'a tana nan bisa hanyar Allah, ba saba ma Allah ba, kuma ta zo da yaro. Kaga wannan mu'jiza ce, sai dai an dauke ta a matsayin Annabi, ba za a dauke ta ba. Saboda haka nan kenan kusan muna iya gane mu'jiza wata abu ce wadda ta wuce al'adar mutane, ba wai ta saba ma hankalinsu ba. Sannan ya kasance wanda ya zo da ita yana tahaddin mutane, ba su iya zuwa da ita, kuma lalle ba za su iya zuwa da ita ba, ko da sun sha wahala sun nemi ilimi. Amma in sihiri ne, kamar sihiri yanzu duk wanda ya je ya yi wahala yana iya zama dan sihiri, yana iya zama dan dabo, saboda shi neman shi aka yi, wahala aka yi aka neme shi, ana iya kenan mutane suna iya, in kai tahaddin suka ce ba wanda zai iya, a samu wasu mutane su je su karanta su zo maka da irin shi. Saboda haka nan kenan dole ya kasance abinda ka zo da shi wanda ya sa al'adun mutane, kuma ba su iya zuwa da shi. Sannan kuma ya kasance ka kira mutane din ka ce Allah ya aiko ka, sannan za a yi ce maka Annabi, ba kawai mutum yanzu ba ka yi zanne kawai daga ka ɗan yi karatu ka yi ilimi ka ce kai ma kana iya zama Annabi, kana ganin kai matsayinka da kai da Annabi kusan duka ɗaya, yadda Annabi ya zo littafi kai ma kana ganin kana iya rubuta littafi, yadda Annabi ya yi kira zuwa mutane kai ma kana iya kai kusan kana nuna ma akwai da yawa wanda suna iya zama kamar matsayin Annabi. Kenan yanzu ba a buƙatar Annabi, ba a takaice me suke son su nuna irin wannan mutanen, ba a buƙatar ma addinin musulunci, alhali addinin musulunci ko sun ki ko sun so yana nan har zuwa ƙarshen duniya. Allah shine ya riƙa a matsayin addini, inna dina inda Allah al-islam, wato ko makiyasun so ko sun ki addinin musulunci yana nan shine wanda Allah ya yarda da shi, sannan kuma shine zai tabbata. Wa raditu lakum al-islam dina, Allah shine addini da ya yarda. Saboda haka kenan duk abin da zaka zo ka ce ai kai kana iyawa, Annabi kai ma kana iya yin shi, duk abin da aka ce Annabi kai ma kana iya yin shi, a takaice me kake son ka nuna? A takaice kenan musulmi aikin banza suke yi kenan, addinin da suka zo ake aka zo musu da shi ya kare lokacin shi. Zaka samu yanzu wai dan musulmi yana iya bude baki ma ya ce maka zamanin addini ya wuce, to kana iya zo mu da wani addini sabo? Ka san ko yaro baka iya amshi mishi wani abu, baka zo mishi da wani abu ba, in kai haka nan ka zai maka kara, zai ta maka kuka, to in kace mu addinin musulunci yana da matsala, ka zo da matsalolin, sannan kuma ka zo mu da madadin shi, ka zo da wani addini wanda yahi shi. In kun ba haka ba, ka kyale mu da surutanka cewa lalle kai ka bace, baka isa ka zo ka batar da wani ba da wannan kayanan shi boyi naka. Saboda haka nan mu sani cewa annabawa hatta mu ujuzin da suke zuwa da su ba daga gare, ba daga kansu bane suke zuwa da su, ba daga gare su bane, Allah ne subhanahu wataala yake ba su wannan mu'jiza din, ya sai musu ku je da ita ku bayyana ma al'umma. Inda Allah ma yake cewa duk ayoyin da ya ba su, ya ba su ne da izinin shi. Nan gaba cikin darasi na gaba za mu zo muku da ayoyi wanda suke nuna cewa duk mu'jiza aikin Allah ne, Allah ne ya aikata ta da izinin shi ne. Allah yake cewa haka nan, kai kuma ha, da izinin wane kake yi? Da izinin shedan ne. Duk wanda zai zo ya ce maka yana da wani abu, to lalle sai dai inda ga shedan ne ya zo shi. Shi sama Allah ya rahi annabci tamam shaud a halshen farsanci ana cewa ya kare, babu wani wanda zai zo mu yanzu a matsayin wai shi annabi ne. Saboda haka nan kenan al'ummar musulmi dole yanzu mu kasance kullum muna cikin basira, kullum mun san me muke yi. Annabawan mu ba kamar su, sannan kuma ba karin bambanta kowa daga cikin annabawa. Mu mabiya annabawa ne, musulmi ne mu, ba mu bambantawa. La nufariqu baina ahadin min rusuli, annabi mu kuma shine fiyayyen annabi. Sannan Allah subhanahu wataala zai tambayan mu duk wannan amana din da Allah ya aiko. Saboda haka nan mu rike amana da annabi ya bar mu, yace da ita mu zamanto masu kare musulunci, masu kare wannan annabawa din, ba wai mu zamanto wanda za su hita bayan su ba, har mu zanki nuna wasu littafai wanda ciki kamar an zagi annabi ne ma, kuma wai muna nan mun dahe muna nan har yanzu mu a wurin mu sahihal littafai ne. Mu yi hankali a nan wurin muke takaita bahasi dangane da abin da ya shahi wannan mu'jiza, duk da yake akwai saura ta yadda za mu ƙara gane mu'jiza ta annabawa, amman za mu takaita wannan darasi daidai nan wurin. Sai idan Allah subhanahu wataala ya kai mu, za mu ƙara kan inda muka tsaya bi'iznillahi ta'ala, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tayyibin tahirin.